Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31, da 25. A jamhuriyar Nigeria za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Zaral FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 agogon Ghana, karfe 4:30 kuma na yamma kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa bangaren zartaswa a Najeriya ya bayyana hanyar da za a shawo kan takaddama da ta kunno kai tsakaninta da majalisar dattawa kan batun tantance waɗanda fadar shugaban ƙasa ke aikewa majalisar domin a tabbatar musu da mukaminsu.
To a takaice dai babu yanda za mu iya warwarewa wannan matsala sai dai idan zama muka yi. Dole sai an zauna bangarorin guda biyu, wannan ya faɗa, a bujiro da bukatu na yanda kundin tsarin mulki da tsarin gudanarwa ya gabatar.
Sannan za ku ji tsokacin da masharanta ke yi kan jibge dakarun ƙasashen waje a wasu yankunan Afirka. Lamarin da wasu ke cewa kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu, lura da yadda ake kai hare-hare babu ƙaƙƙautawa.
Kawo shugaba na kasashe na waje sai da wani amfani ga ƙasar Niger, inda duk da wannan shugaban suna nan, ‘yan ta’adda suna kai hari.
Za ku ji abin da ƙasashen waje ke cewa kan dalilansu na tura dakarunsu zuwa yankin na Afirka. Kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin menene tasirin kasancewar dakarun ƙasashen waje a wasu yankunan yammacin Afirka, musamman ma wajen ƙasashen yankin Sahel? Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Amurka ya faɗa a yau Alhamis cewa Amurka da ƙasashen Turai sun ji jiki daga hare-haren ta'addanci, amma ƙasashen za su kawo ƙarshen hare-haren. A wani jawabi da ya yi a birnin Warsaw na ƙasar Poland, Trump ya yi gargaɗin cewa akwai babbar barazana ga tsaro ga kuma rayuka. Ya kuma ce iyakokin Amurka za su ci gaba da zama a rufe ga ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi. Haka kuma a yau ɗin ne shugaba Donald Trump ya yi kira ga ƙasashen duniya a kan su takali barazanar da Koriya ta Arewa ke yi, su kuma fito fili su nuna wa ƙasar cewa akwai mummunan sakamakon wannan muguwar da ba'ar tata. Ta wani gefen kuma a jiya Laraba, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wa kwamitin sulhun majalisar cewa Amurka na shirye ta yi amfani da ƙarfin soja wajen magance barazanar da Koriya ta Arewa ta yi. Ta harba makamai masu linzami, amma ta ce zai fi dacewa a warware rikicin ta hanyar diflomasiyya da kuma ɗaukar matakan tattalin arziki.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da yammacin yau Alhamis akan batutuwa da yawa da suka shafi duniya a birnin Hamburg na ƙasar Jamus, gabanin taron kolin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira G20, wanda za a fara gobe Juma'a. Merkel na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka fi yawan cicciga Trump saboda kalamansa da kamalu da yinsa na shugabanci. Wani mai magana da yawun Merkel ya ce batutuwan tattalin arziki da na kasuwanci da gwajin makami mai linzami da Koriya Arewa ta yi na baya-bayan nan, da kuma rikicin da ke faruwa a Gabas Tsakiya da Ukraine, duk suna cikin batutuwan da shugabannin suka tattauna a wasu ta yau. A cikin kwanakin nan, Merkel ta nuna rashin jin daɗinta akan yadda Trump ya fidda Amurka daga shirin ƙasa da ƙasa da aka cimma a Paris a shekarar 2015 akan magance gurɓatacciyar iska a faɗin duniya cikin shekaru masu yawa. Ta kira matsayin da Trump ya ɗauka a matsayin na da na sani.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe yara 7 da wani mutum guda 1 a lokacin da aka tattake su cikin wani cunkoso a lokacin bukukuwan tunawa da samun ‘yancin ƙasar Malawi. Lamarin ya faru ne yayin da dubban mutane suka fito don kallon wani wasan ƙwallon ƙafa tsakanin wasu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar guda biyu a filin wasan Lilongwe na ƙasa. An dai ci gaba da wannan wasan a filin da ke makile da jama'a, amma shugaba Peter Mutharika bai halarci wasan ba kamar yadda aka shirya. Maimakon haka sai ya zarce zuwa asibiti don jajantawa mutane fiye da 40 da suka jikkata sakamakon lamarin da ya auku.
Kusan fararen hula 20,000 ne yanzu suka makale a cikin garin Mosul na ƙasar Iraki, yayin da dakarun Irakin suka yi yunkurin kawar da mayakan ISIS da suka rage abin nan a cewar wata jami'ar Majalisar Dinkin Duniya. Liz Grant ta ce waɗanda suka makale a cikin binnin na cikin mummunan haɗari saboda ƙawayar da aka yi wa binnin na harbe-harben manyan makamai. Ta ƙara da cewa har yanzu mayakan ISIS na can suna ci gaba da auna fararen hula da ke ƙoƙarin barin birnin. Zuwa yanzu fadar faɗan Mosul ya tilasta mutane 900 barin muhallansu kuma sannan mutane 70,000 sun gudu daga sun yana cikin gudun hijira.
Kotun laifuka ta duniya ta ICC ta ce kasar Afirka ta Kudu bata bi ka'idojin kotu ba da take cafke shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir wanda kotun ke neman kamawa a bisa zargin laifin kisan kiyashi. Wani alƙalin kotun Kuno Tarfuso ya faɗa a yau Alhamis cewa matakin da Afirka ta Kudu ta ɗauka na ƙin kama shugaban Sudan ɗin lokacin da yake cikin ƙasarta ya sabawa buƙatun da kotu ta gabatar ga ƙasashen duniya a kama shi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta maida martani ga wannan matsayin da kotun ta ɗauka, inda ƙungiyar ta ce hakan na nuna cewa shugaban Sudan bai da wata kariyar da za ta hana a kama shi.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko Majalisar Dattawan Najeriya ta gindaya wa bangaren zattaswa wasu sharuɗa kafin ta ci gaba da ayyukan tantance jami'an da bangaren zattaswa ke gabatar mata. Daga cikin sharuɗan akwai batun cewa har sai muƙaddashin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya amince cewa majalisar ita ke da hurumin tantance jami'an da za a naɗa a makamai daban-daban baya ga rashin jin daɗin ta da ta nuna na cewa bangaren zattaswa ya ki ya cire shugaban EFCC Ibrahim Magu daga makaminsa duk da cewa majalisar ta ki tabbatar mai da makamin. Wakilinmu a fadar shugaban ƙasar da ke Abuja Umar Faruk Musa ya fara da tuntuɓar Farfesa Al-Mustafa Usiju ƙwararre a fannin ayyukan majalisa da kuma dokoki domin ya tsokaci kan wannan takaddama a wannan rahoto da ya aiko mana.
Majalisa dai da ita da gwamnatin zartarwa da kuma sashen shari'a duka ƙarfinsu da ƙarshen kundin tsarin mulkin Najeriya suka ɗauka. Sannan ita majalisa ta yi aikin nan ne a bisa rahoto da hukumar DSS ta bata ta zamanto ta ki amincewa da tantance shi shugaban hukumar EFCC wato Ibrahim Magu. Ta yi amfani da doka ita EFCC ɗin ta kafa. Wannan musamman sashi na biyu cikin baka na uku wannan yake sai majalisa ta tabbatar da mutumin nan. To da ya zama to cewa ba a tabbatar da shi ba aka sake turo sunan wani dan a tabbatar, kaga dole za a samu karo a nan wajen, saboda in har ta yi aikin ta kaman kotu ce a yau kotu ka kai mata abu bayan kotu ta yanke hukunci, ya zama to hukuncin kotun nan ba amfani da shi ba sai ka kawo mata abu makamancin haka. Baya da bayan haka ita majalisa tana duba cewa a baya ta ji shi muƙaddashin shugaban ƙasa wato Professor Yemi Osibanjo yana faɗan cewa ba sai an kawo majalisar nan ba ma, wato yana amfani da sashi na 171 wannan wani lauya wato Falana yayi amfani da shi yace cewa ba sai an kawo majalisa ta tantance wani mukami ba. Ita kuma majalisa ta sake duba cewa a sashi na 153 tana da wannan ƙarfi na wasu mukamai da za a bayar kuma sai ta tantance su. To a wannan wajen ba shakka ba wanda zai zamanto ya sasanta tsakanin majalisa da ita gwamnatin zartawa, abu biyu ne zai sasanta su. Ko shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya zamanto ya yi wannan magana da suka yi amfani da ita, ko kuma kotu, domin abu biyun nan in ba su ba ba mai iya sasanta su.
To amma wasu na ganin cewa wai tun farko ma ana ganin ƙin amincewa da magun da ita majalisa ta yi domin wai yana binciken waɗansu daga cikin 'yan majalisa dattawa ne shi yasa aka ƙi. Wannan kana ganin wata hujja ce ƙwaƙwara da za a iya dogara a kanta?
Har 'yan majalisa nan suna da wasu laifuffuka ne ake ganin cewa sun ƙi yarda da shi. To a kawo wani wanda ba zai zamanto cewa ma yana da wata mu'amala da su ko kuwa kotu ta ƙin saka da su ba.
Farfesa Al-Mustafa Usuju kenan ƙwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a tattauna da ne da shi a Abuja. A ɓangare ɗaya na tuntuɓi mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara akan ayyukan majalisar ƙasa wato Honorable Kawu Sumaila domin in ji ƙarin haske dangane da matakin da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan takaddamar, sai ya ce.
To a taƙaice dai babu yanda za mu iya warwarewa wannan matsala sai dai idan zama muka yi. Dole sai an zauna ɓangarorin guda biyu, wannan ya faɗa a bujiro da buƙatu na yanda kundin tsarin mulki da tsarin gudanarwa ya gabatar. tukunna a samu matsaya guda daya.
Amma bisa ga dokokin Najeriya wanda kai ka san su, majalisar ƙasa idan ta ki amincewa da nadin mutum, shin canza shi ya kamata a yi ko kuwa za a ci gaba da bashi damar ci gaba da aiki ko da babu wannan tattakewar?
To a iyaka fahimta ta, idan irin wannan magana ta faru a ce an yi disqualifying an soke ka ba, alhali kana ganin baka aikata wani laifi da ya saba kundin tsarin mulki ba, wannan a matsayinka na dan kasa zaka iya neman haƙinka, domin zai zama na kaman bata suna ne idan kamar abin ya tafi a haka. Da haka babu abin da zai iya warwarewa wannan takaddama kamar yadda na gaya ma, sai an zauna.
Kawu Usman da kenan mai bayan shugaban ƙasar Najeriya shawara akan ayyukan majalisa a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a kasashen yammacin Afirka musamman waɗanda ke yankin Sahel, masu fashin baki na kukawa da yadda ake yawan samun hare-hare duk da kasancewar dakarun kasashen waje da dama da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a yankin. Ko a jiya ma wasu 'yan bindiga sun kashe dakarun ƙasar Nijar wanda inda suka musu kwantan ɓauna a yankin Midal da ke jihar Tawa. Abokin aiki na Abdulaziz Adili Turo ya tuntuɓi Musa Shangari, shugaban ƙungiyar Alternative mai kare haƙƙoƙin fararen hula, inda ya fara da tambayar shi dalilin da ya sa ake samun hare-hare duk da kasancewar dakarun ƙasashen wajen.
A noman Nijar kowa ya san da wannan kawo sojawa na kasashe na waje bai da wani amfani ga ƙasar Nijar, inda duk da wannan sojawan suna nan, ƴan ta'adda suna kai hari ga jami'an tsaro, suna kai hari ga harahula a garuruwa da dama, suna kashe mutane, suna bannan iri-iri. To kenan ana iya a ce duk wannan kawowa sojawan nan babu abin da ya kula mana. Waɗanda dai sojawan da suka so wanda kowa ya san sun yi aiki na kare mutane su ne sojawan wanda suka zo a yankin Difa suka yi aiki, kuma ina ji yanzu yawancinsu ma sun koma. Amma waɗannan na kasashen Turai mutane ne sun zo don saboda samu akwai abin da suka sa a gaba, akwai burinsu ba kare kasashenmu ba ne.
Kai ganinka mene ne burinsu?
Burinsu na su samu damar su mana sabon salon mulkin mallaka. Wannan baraka da aka samu, wannan tashin hankali da aka samu tsakanin a cikin kasashenmu wannan fitina, ya zamanto dama ce gare su na su zo su mana sabon sallo na mulkin mallaka. Kaga tunda wannan tashi hankali ya tashi, wannan fitina ya tashi, kaga yanzu suna da sojawa a Mali, suna da sojawa dama can dama a Chadi, kuma yanzu sun karhoha, ga ya suna da sojawa a Burkina Faso, kuma suna da sojawa a Niger, banda can kaman kasashe kaman su Ivory Coast da Cote d'Ivoire da sauransu, inda nan ma suna da sojawa. Idan ya zama to dama ne gare su a yi ta tashi hankali, yanzu su komo da ƙarfi.
Musa Cangari kenan, shugaban ƙungiyar kare fararen hula ta Alternative da ke jamhuriyar Nijar, a tattauna wasu da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo. To sai dai ba kamar yadda wasu masu sharhi Afirka ke faɗa ba, da cewa ƙasashen wajen na tura dakarunsu ne zuwa yankin Afirka domin wata sabuwar dama ce ta mulkin mallaka a zamanance. Ko a farkon makon nan, shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda dakarunsa ke jibge a jamhuriyar ta Nijar da Mali, yayin wata ziyara da ya kai Malin, ya kare kasancewar dakarun ƙasarsa a wasu ƙasashen da ke yankin na Sahel. Ya ce a kowace rana muna fuskantar 'yan ta'adda da masu muggan laifuka da masu kisa, waɗanda ya zama dole mu manta da sunayensu da fuskokinsu, sannan kuma ya zama dole a gare mu muhimmatu wajen kawar da su baki ɗaya. Fassarar kalaman shugaban Faransa kenan Emmanuel Macron. To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin menene tasirin kasancewar dakarun ƙasashen waje a wasu yankunan yammacin Afirka musamman wajen ƙasashen yankin Sahel a matsayin masu wanzar da zaman lafiya?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To kada manta ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Yobe. Wane ne a kan layi? Na Yobe, kana tare da mu? Hello, na Yobe, kana jin mu? tana kaman ko layin shi ya tsinke ko kuma shi baya jinmu. Lambar da za a kira da ita ce 202-205-2655. Ka kira mun samu daga jihar Sokoto. Wane ne kan layi? Hello, na Sokoto, kana jinmu? Tana fatan dai ba tangarda za mu fuskanta da wayoyin da kuke bugo mana ba, shi ma na Sokoton kaman baya jina. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Bari mu gwada Jos jihar Plateau. Wane ne kan layi?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gwanjo, Jos Plateau, Kandahar.
To, Alhaji Babaji, muna jinka.
Wato, abinda ya fi mana miwa kan kiyamar layin shugabannin masu ɗebe sojoji a jihohinmu na Afirka. Sun tura an zasu taimaka mana da kayan yaƙi, shi ne mafi al'ala a gare mu. Amma ya za a yi baƙo da zai shiga garinka, bai san kan garinka bai taimaka maka da wani yaƙi, fi sabilillahi. Dole shugabannin masu yiwa kansu kiyamar layin su ɗebi yara tun daga sun gama makaranta, a ɗebe su aikin soja, a taimaka masa da kayan yaƙi. Shi ne mafi al'ala a gare masu yin sake kudin talakawa suna tsazata kansu.
To, Alhaji Babaji, wani lokaci a dakarun kasashen wajen sukan shigo kasashen Afirka ne da nufin cewa za su koyar da su dakarun Najeriya wasu irin dabarun yaƙi. Kana ganin ba sa taimakawa ta wannan ɓangare?
Ba wani taimakawa da suke, mu muna da namu dabarun. Yara mu horar da su a gida ya fi na ƙasa wajen mai suka sani game da kasashenmu.
Alhaji Babaji daga Jos jihar Plateau. Bari mu je jihar Gombe. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar Ibrahim Naruru.
To, muna jin ka, Mallam Abubakar.
To, wannan al'amari dai gaskiya ba za mu ji daɗinsa ba. Ba mu ji daɗinsa ba gaskiya, don ya kamata a ce shugabanninmu sun tsaya da kansu sun yi abubuwan da ya kamata.
Eh, wani al'amari kake magana kai?
A kan sojojin da ake kawowa daga kasashen waje. To, da gaskiya bai kamata ba, ya kamata su shugabanninmu tsaya su yi abin da ya kamata.
Kaman Mallam Abubakar, kana gan aka ce ba sa taimakawa ta kowane fanni, an yi gaskiya ko kuma an musu adalci?
Gaskiya ba a musu adalci ba, ai mu ma muna da sojojin namu.
To, Mallam Abubakar kenan daga Gombe. Bari mu je Kaduna. Wane ne kan layi?
Malam Muhammad Lalu, barka da dare.
Yawa, barka da wannan lokaci, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Yawa, to, muna jin ka, Alhaji Musa.
To, Malam Muhammad Lalu, idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa dangane da mu kanmu Najeriya da Afirka, ya kamata a ce kamar yadda ka ga mu nan Najeriya ma dai akwai sojojin da ake ɗaukar kala-kala da yawa ga su nan ba iyaka. To, amma a ce kuma idan sai an kawo wasu daga can wani ƙasashe, ai kaga akwai wasu matsaloli da sauransu. Ya kamata idan namun suna da matsala ne a tsaya a ba su training ko kuma inganta su, a tabbatar da cewa za su yi duk abin da ake so. To, idan aka yi haka, ina ganin za a samu ci gaba. Amma yanzu kin ga kaga kamar yanzu a ce sojan Najeriya shi zai sai rufan da kanshi, shi zai sai takalmi da kanshi, duk da mun san ana ba su hatta bolis, wannan da ba su ake yi. To, me yasa aka danyo wannan abu?
Alhaji Musa, a ina sojojin Najeriya ke siyan uniform da takalma da kansu?
Da kwari da gaske, sojan Najeriya zai sai uniform da kanshi, zai sai takalmi da kanshi. Police wannan sai ka zo ya saya, amma da mu mun san raba musu ake yi. To, me isa ba za a inganta naman sojojin ba? Irin kokarin da suke, ya kamata a tabbatar da an inganta su.
Ngode, Alhaji Musa da Kaduna. Bari mu je Gashuwa, jihar Yobe. Wane ne kan layi?
Yusu dan mai ran komai na Allah, Katuzu.
To, muna jin ka, Mallam Yusu.
To, a hakikanin gaskiya sojojin Najeriya suna kwazo sosai da sosai, sai ake taimaka musu da kayan aiki, wannan kwarai iya da kyau.
Eh, kamar muna magana ne yadda ake samun dakarun kasashen waje da suke zuwa suke taimaka wajen wanzar da zaman lafiya, kuma sai ka ga duk da haka ana samun hare-hare. Kana ganin kulle yana biyan kuɗin sabulu?
To, daman kasashen waje idan suka zo suka yi hakan, iya da kyau, za a samu dabarunsu. Za a koyi dabarunsu, kaga su ma za su koyi dabarunmu, saboda haka iya da kyau.
To, mun gode a Mallam Isuhu daga Gashuwa, jihar Yobe. Har yanzu muna garin na Gashuwa, jihar ta Yobe. Wane ne kan layi? Hello, na Gashuwa, kana jinmu? tana ga shi ma kaman baya jin mu ko kuma line nashi ya katse kada manta lambar da za ka kira ita ce 2022 2655 2655. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne kan line? Alhaji Uba da ƙyar nake jin ka ko inda kake babu.
Alhaji Uba Tawakkali.
Yawwa
to Alhaji Uba Tawakkali karamar hukumar Ibbi jihar Taraba.
Yawwa ina jin ka Alhaji Uba Tawakkali.
Eh wato ni ra'ayina nan wannan zance ba zancen da hankali zai kama ba ne gaskiyan bayani.
Wanne zance ke nan?
Ai sojojin Najeriya su ma akan dauka su je su bada guduma a wani jihar wani kasa.
Kana goyen bayan
tura. Da za a ce sai an ji an dauko wasu sojoji ne su kara musu basira.
Eh wato kaman
su sojojin da muke da shi a Najeriya sun wuce haka in ba gaskiya ake so.
Eh misali kaman kaga a jamhuriyar Niger an Alhaji Uba Tawakkali in ka duba jamhuriyar Niger akwai dakarun kasashen waje na kusan kasashe 5 da suke jibgi a kasar amma kuma in ka kula a ƴan kwanakin nan ba a kwana bai bai ku mako bi ba aka samu harahare. Kana ganin zaman sa anan yana da muhimmanci ko ba shi da muhimmanci?
A zaman na da muhimmanci amma kamar mu Najeriya ni muna ganin kamar muna ɗaya daga cikin wanda muna da sojojin da muna ganin a duniya ma ana jin labarin sun je wajen daidai wajejen tsaro ne da iya.
To mun gode Alhaji Uba Tawakkali. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawwa barka da wannan lokaci.
Allah sunana Murtala, ina kiran ku daga Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawwa muna jin ka Malam Murtala.
To gaskiya in ka duba ne ina ga kamar su sojojin kasashen wajen nan suna zuwa yawan bude ido ne kawai dan ba mu taba gani yanda aka ce ga sun fito suna gaggwarmaya ba kuma in ka duba kamar sun karkata abin ne zan iya da 100% kamar mulkin mallaka ce zai zuwa da shi in ka duba in ka ja ga in ka je irin kasashen Sahel da Faransa ce rolo a garaji sojojin ta ne anan in ka zo yanda Ingilishi ne na ma garaji sojojin rabi Ingilishi ne da sauransu. To kaga kuma ai ni maganan wai horo ai tunda aka kafa soja a duniya daga ran da aka kafa soja a duniya in har kasa ta same shi kai shikenan ba wani ita za ta san training da ake ma sojojinta da horo da komai da sauran su kamar yadda kuma kullun kowanne kasashe suna ƙara horar da sojojin su ka gani to mu irin haka kawai ina ga wani sabon mulkin mallaka ne da yawan shi bude ido kawai suke yi.
To mun gode Murtala daga Kaduna. Bari mu je Nasarawa. Wane ne kan layi?
To alhamdulillah Malam Mahmud Lalo kana tare da shugaban kungiyar murya Nasara ta jihar Nasarawa Garba Sale likitan radio na garin Ababun Domin jihar Nasarawa.
Yawa muna jin ka Malam Garba.
To a gaskiya Mahmud Lalo yanda muka dauki wannan taron dangi da aka ce sojojin kasashen waje sun zo su tallafa mana a zahiri ba mu gani a kasa ba kusan zamu ce taron kuda ne kawai akan fata amma abin da zamu so anan shine in dai gaskiya ne su horar da sojojinmu kuma su ba su makamai na zamani tunda muna da matasan waɗanda yake za su iya shiga kowane lungu tun sun suka zo kowane lungu a cikin kasashen su amma yanzu duk gashi ana ta kai hare-hare kuma
Malam Garba daga jihar Nasarawa sai ka mana afuwa lokaci ya daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta koma ƙasa daga matakin da take a kai na mafificitan ƙasashe a fagen ƙwallon ƙafa na hukumar FIFA inda yanzu ta koma ƙasa ta 39 a duniya to sai dai har yanzu ƙasar ce ta 6 a nahiyar Afirka a jadawalin wannan watan da hukumar ta FIFA ta fitar a yau Alhamis. Saukar ta Najeriya da mataki ɗaya bai rasa nasaba da kashin da ta sha a gidanta daga ƙasar Afirka ta Kudu da ci 2 da nema a wasan neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afirka. Kasar Masar ce ta ɗaya a nahiyar Afirka a sabon jadawalin, Senegal na binta, sannan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Tunisia da kuma zakarun Afirka wato kasar Kamaru. A matakin duniya kuma kasar Jamus ce ta ɗare sama a matakin ta ɗaya inda ta ture kasar Brazil wacce a yanzu ta koma ta biyu. Mutane takwas suka rasa rayukansu ciki har da yara 7 a wani turmutsitsi da ya faru wajen shiga filin wasa kafin soma wani wasan ƙwallo a kasar Malawi. Jami'an 'yan sandan kasar sun ce wasu da dama sun sami raunuka a turmutsitsin wanda ya auku sa'ad da dubban jama'a ke ruguguwar shiga domin samun mazauni a filin wasan kafin soma wani wasan sada zumunci tsakanin wasu manyan kungiyoyin ƙwallon kasar guda biyu wato Nyasa Big Bullets da kuma Silver Strikers. To sai dai duk da aukuwar lamarin an ci gaba da buga wasan ko da yake shugaban kasar bai halarci wasan ba kamar yadda aka tsara to amma ya jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su inda kuma ya tabbatar da cewa gwamnati za ta yi iya kokarinta domin tallafa wa iyalan waɗanda suka rasu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan ne wata kota a Vietnam ta yanke wata marubuciyar yanar gizo kuma mai rajin kare ƴancin bil'adama Nguyen Yu Quyen hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. A cewa Hazan Nguyen, mai wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, muna nuna matakar damuwarmu kan wannan hukuncin da aka yanke wa marubuciyar mai aƙidar son zaman lafiya. Ita dai wannan matar har ila yau kuma an san ta da laƙabin Maza Mushroom, wadda kuma ita ce wadda ta lashe kyautar girmamawa ta wannan shekarar ta International Woman of Courage Award da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke bayar wa matan da suka nuna jarantaka wajen tallafa al'umma a faɗin duniya. An dai kama Nguyen Yu Quyen tun watan Oktoban shekara ta 2016. Aka kuma tuhume ta da laifin yada farfaganda akan kasar Vietnam karkashin dokar kasar mai lamba 88, wadda kuma ake amfani da ita wajen hukunta masu fafutuka da masu sukar lamirin gwamnati, a cewar hukumar rajin kare ƴancin bil'adama ta Human Rights Watch. Da taken waye zai yi magana idan kai baka yi ba, Nguyen take rubuce-rubuce kan al'amuran da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum, ciki har da batun kwace filayen al'umma da cin zarafin ƴan sanda da kuma ƴancin faɗa albarkacin baki. Nguyen ta sha yin magana da nuna goyon bayanta ga takwarorinta masu adawa da gwamnati da kuma kamfen ɗin ganin an saki mutanen da aka ɗaure dalilin siyasa. Nguyen ta samu tallafin asusun Helman Hammett daga hukumar kare ƴancin bil'adama ta Human Rights Watch a shekarar 2010 a matsayinta na marubuciya da ke kare ƴancin bayyana ra'ayi, wadda kuma a shekarar 2015 masu rajin kare ƴanci suka bayyana ta a matsayin jigo mai kare ƴanci ta shekara. Baya ga duk wannan abubuwa, ƙungiyar Human Rights Watch ta rubuta cewa Nguyen tana rajin kare ƴanci na walwala da siyasa ba tare da tsoro ba. Amurka na kira ga ƙasar Vietnam da ta saki Maza Mushroom da sauran fursunoni, ta kuma baiwa ‘yan ƙasar ‘yancin walwala da faɗin albarkacin baki ba tare da fargaba ba. A cewar Hazan Nguyen, mun ga wasu matakai masu ƙarfafa zuciya da aka ɗauka a ‘yan shekarun nan wajen inganta mutunta harkokin bil'adama a Vietnam, amma duk da haka, yawan kama-kama da yanke hukunci ga masu zanga-zangar lumana na ƙaruwa tun farkon shekara ta 2016. Wannan shine sharhin muryar Amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Karfe 5 ne ma sura minti 3 a nan Washington DC ga labarai a takaici.
A takaice, shugaban ƙasa Amurka ya faɗa a yau Alhamis cewa Amurka da ƙasashen Turai sun ji jiki daga har-haren ta'addanci, amma ƙasashen za su kawo ƙarshen waɗannan har-haren. A wani jawabi da ya yi a birnin Warsaw na ƙasar Poland, Trump ya yi gargaɗin cewa akwai babbar barazana ga tsaro da kuma rayuka, ya kuma ce iyakokin Amurka za su ci gaba da zama a rufe ga ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da yammacin yau Alhamis akan batutuwa da yawa da suka shafi duniya a birnin Hamburg na ƙasar Jamus, gabanin taron ƙolin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira G20 wanda za a fara gobe jama'a idan Allah ya kai mu. Ms. Merkel na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka fi yawan caccakar Trump saboda kalamansa da kuma kamun ludayin shugabancinsa. An kashe yara 7 da wani mutum ɗaya a lokacin da aka tattake su cikin wani cunkoso a lokacin bukukuwan tunawa da samun ‘yancin ƙasar Malawi. Lamarin ya faru ne yayin da dubban mutane suka fito don kallon wani wasan ƙwallon ƙafa tsakanin wasu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar guda biyu a filin wasan Lolungwe na ƙasa.
Masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu ne yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titani gabatarwa da Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana wannan shiri, ta injiniyanmu Mr. Sidrak Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.